Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri, muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a wannan shirin na yau Laraba, 14 ga watan Yuli na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta fara gudanar da taron gaggawa bayan da gwamnatin kasar ta buƙaci a aiwatar da gyaran fuska ga kasafin kuɗin 2021. A Najeriya kuma gamayyar ƙungiyoyin arewacin kasar ne suka yi kira da gwamnatin tarayyar kasar da ta dakatar da cefanar da wasu tashoshin wutar lantarki a yankin Niger Delta. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Yau Laraba, mace-mace a cikin tashin hankali da kuma kwasan ganima da ke faruwa a Afirka ta Kudu ya karu zuwa sama da mutane 70, yayin da masu bore suka yi bris da kiran da gwamnati take musu da su kawo ƙarshen tashin hankalin. An fara tashin hankalin ne a makon da ya gabata lokacin da tsohon shugaban ƙasa Jacob Zuma ya fara zaman gidan kaso na watanni 15 bisa laifin rashin bayyana a gaban kotu da ke zama cin mutuncin kotun domin ya amsa tambayoyi akan zargin da ake masa da cin hanci da rashawa. Zanga-zangar kamu Zuma da ita rikide ta koma gagarumin burin 'yan ƙasa wanda ke zama mafi muni a cikin shekaru. Masu satar kayan sun fasa shagogi da kasuwannin zamani da wasu wuraren sana'o'i a lardin Gauteng da birnin ƙasar mafi girma na Johannesburg ke ciki. Jami'an tsaro sun gaza shawo kan sace-sacen kayan wanda ya ci gaba har zuwa lardin da garin Zuma na KwaZulu ke ciki, kana ya bazu zuwa lardunan Mpumalanga da arewacin Cape, a cewar 'yan sandan. A birnin Durban da ke gabar teku, motoci sun yi jirin gwano a wajen wani ɗakin adana kayan amfanin cikin gida da kayan abinci da ma wasu kaya. An dai cinna ma wani ɗakin ajiyar kaya guda wuta, amma kuma masu satar kayan suna nan suna yi. Kasar Pakistan ta shirya tsaf domin amsan bakoncin muhimmin taro na shugabannin siyasar Afghanistan a wani matakin gaggauta tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan, yayin da sojojin kasashen waje a jagorancin Amurka suke barin kasar. Wannan matakin diplomasiyya da Pakistan ke ɗauka na zuwa ne bayan da kungiyar ta'addanci ta Taliban take kwace ikon yankuna cikin gaggawa a gundumomin Afghanistan wanda yaki ya daidaita a cikin watan Mayu, a lokacin da sojojin Amurka da na NATO suka fara barin ƙasar a hukumance. Taɓarɓarewar tsaro ya rura fargaban cewa giɓi da ficewar sojojin zai haifar ka iya jefa ƙasar cikin gagarumin yakin basasa. Kana zai sa kungiyoyin ta'addanci da ke neman kwace ikon kasar su yi ƙarfi a Afghanistan, su kuma kaddamar da hare-hare masu auna kasashe makwabta da mafiye da haka. Yau Laraba, wata majiya mai tushe ta jami'ai a Islamabad ta faɗa wa muryar Amurka cewa an shirya gudanar da taron ne a ranakun 17 zuwa 19 ga watan Yuli. Kana shugabannin Afghanistan da dama sun tabbatar da za su halarci taron. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, shugaban Amurka Joe Biden zai je majalisa domin ganawa da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyarsa ta Democrat bayan sun sanar da wani shirin $3.5 trillion na fada da kiwon lafiyar tsofaffi da batun canjin yanayi da kuma shirye-shiryen taimakawa iyali, inji shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer. Wannan shine zai kasance zuba jari mafi girma a tallafin da za a baiwa waɗanda suka girma a cikin shekaru da dama, Schumer yana faɗa a jiya Talata. Dan majalisar dattawan Democrat daga jihar Virginia, Mark Warner, ya faɗa wa manema labarai cewa waɗannan kuɗaɗen za su biya baki ɗayan shirye-shiryen da za a gudanar. Ko da yake Warner bai bayyana takamaiman inda za a samu kuɗaɗen shirin ba, amma a baya Biden ya buƙaci a ƙara wa masu hannu da shuni haraji da kuma kamfanoni. 'Yan Republican a majalisar dokokin sun bayyana adawarsu ga ƙarin harajin bayan sun samu nasarar rage haraji ciki har da na kamfanonin a lokacin gwamnatin shugaba Donald Trump. Wata motar bas dauke da ma'aikatan gine-gine 'yan ƙasar China da na Pakistan da ke tafiya a wata hanya mai tsamsi a wani tsauni ta fada cikin rami mai zurfi yau Laraba, inda ta kashe mutane 13 ciki har da 'yan China guda 9, a cewar jami'ai. Akalla mutane 36 suka jikata a cikin hadarin da ya auku a gundumar Kushitan da ke cikin yankin Kibar Paktunkwa, inji Arif Javed, mataimakin kwamishina a gundumar. Hatsarin ya faru ne dai a wata hanyar da ta jike bayan ruwan sama a cikin dare, amma jami'an Pakistan suna nan suna gudanar da bincike a kai. Ofishin jakadancin China a kasar ta faɗa a wata sadarwa cewa an kai wa boss ɗin hari ne. Injiniyoyi da sauran ma'aikatan gine-gine na China suna taimakawa Pakistan ne ta gina dam a gundumar Koshitan. Javed ya ce ma'aikatan Pakistan da na China suna kan hanyar su ce zuwa inda za a yi aikin wannan hatsarin ya ritsa da su. A ƙarshe, yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta yi watsi da da'awar da ta saba wa doka ta harkokin tekun kudancin China, kana tana tare da kasashen kudancin Asiya da suke fuskantar tilastawan Beijing. Da yake jawabi a wani taro ta bidiyo da ministocin kasashen waje na kungiyar kasashen kudancin nahiyar Asiya ta ASEAN a takaice, Blinken ya kuma ce Amurka tana matukar damuwa akan hali da ake ciki a kasar Myanmar. Kana ya yi kira ga kungiyar da ta dauki matakin kawo karshen tashin hankali a kasar kuma su tabbatar da demokradiyya a kasar. Kungiyar ASEAN ita ce take jagorantar shiga tsakani ta hanyar diplomasiya a kasar Myanmar da ke cikin kungiyar tun ranar 1 ga watan Fabrairu da juyin mulki ya jefa kasar cikin rikici. Gwamnatin sojan Myanmar bata nuna alamun biyewa matakai biyar da kungiyar ASEAN ta cimma a cikin watan Afrilu ba, matakan da suka buƙaci kawo ƙarshen tashin hankali da fara tattaunawar siyasa da kuma fidda sunan wakilin yankin na musamman.
A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta fara gudanar da taron gaggawa bayan da gwamnatin kasar ta buƙaci a aiwatar da gyaran fuska ga kasafin kuɗin 2021 sakamakon sauye-sauye daga gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum ta zo da su wajen tafiyar da al'amuran mulki. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mumin Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Matakin takaita yawan mambobin gwamnati wanda shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya dauka bayan da ya karbi ragamar mulki a ranar 2 ga watan Afrilun da ya gabata, da ɗaya gefe wasu bukatun da gwamnati ta ce sun karu akan waɗanda ke kunshe a kasafin shekarar nan ta 2021 ne yasa majalisar soma wannan zama domin tantauna wannan bukata ta kwaskwarin kasafin kuɗin ƙasa. Honorable Isaka Asuman shine shugaban kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin kuɗi a majalisar dokokin ƙasa.
Akwai ministar biyu a gama su wuri guda ko ministar guda a raba shi kenan a yi sauye sosai a yi gyaran fuska. Wannan abin yana kawo canji shi ma cikin haraka kashin kuɗi. To, yanzu ana ta he sai gwamnati ya samu ƙarin ₦181 miliyan na kuɗi, shi ne yasa an kira wannan taro saboda a ƙara su bisa birje. To, shi ne an kama shesa ana bada amincewarta, in ta amince shi kenan da sabon birje na Nijar na 2021 na shekara 2021 ya zama ₦2,826.
Ganin yadda gwamnatin ta buƙaci majalisa ta bata izinin ƙara yawan kuɗaɗe akan waɗanda kasafin ya kunsa a can farko, yasa ɓangaren adawa jan hankulan 'yan majalisar su mai da hankali don tabbatarwa kansu an yi abin don talaka. Shi Honorable Ibrahim Yakuba.
Mu wajenmu 'yan majalisa adawa shine menene gwamnati ta sa game ga taimakama talakawa da makaranta da likita da kama ma manoma da makiyaya, mi aka sa cikin kwanciyar hankali, menene gwamnati ta dauka ta sa cikin gina ƙasa ba wasu abubuwa ba wani bi wanda ba su da muhimmanci. Ai, in ka lura shekaru zuwa shekaru wani bi makudan kuɗi ake dauka ana sa fadar shugaban ƙasa ko kuma fadar majalisa ita da kanta ko kuma wata fada can dai wasu ma'aikata wasu gwamnati, kwashi yawancin dukiyar ƙasa a ce masu jagoranci su ne suke aiki da su. Wannan mu muna cikin masu Allah wadai da shi.
To, amma a cewar Honorable Bukari Sani Zilli na ɓangaren masu rinjaye, bukatun talaka ne mafarin bullo da wannan gyaran fuska.
In ka lura kaga shugaban ƙasa dan talaka ne, prime minister dan talaka ne, shugaban majalisa dan talaka ne, babban sojoji babban police duka dan talaka ne, wace hujja ma ki akwai a ce talaka ya wahala? Kenan wanga zama da akai dole mu cikin ɗakin nan mu san da kan cewa abin da za a wani karkara al'umman mu bisa kan shi ne duka famar da gwamnati take yi kuma da famar da gwamnati ya kamata ta yi kuma bisa kan shi balle mu wakilan jama'a abin da ya kamata in tabbatar muka in Allah ya yarda tsarin da ke akwai na tsaro al'umma ne.
Gwamnatin da ta shuɗe ce ta tsara kasafin kuɗin shekarar 2021 wanda kuma majalisar dokoki ta wancan lokaci ta yi na'am da shi a wani lokacin da dukkan su ke gabda kammala wa'adinsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, bayan dogon nazari da gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta yi kan shirin gwamnatin tarayyar ƙasar na sayar da cibiyoyin wutar lantarki guda biyar da ke ƙarƙashin ikon kamfanin wutar lantarki na yankin Niger Delta, gamayyar kungiyoyin ta bayyana rashin goyon bayanta tare da nuna rashin adalci da shirin ka iya haifarwa musamman ga al'ummar yankin arewacin Najeriya. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta ce za ta yi dukkan mai yiwuwa wajen ƙalubalantar shirin gwamnatin ƙasar na sayar da kamfanonin wutar lantarki da ke zama mallakin al'umman Najeriya baki ɗaya. Ta kuma yi watsi da dalilan da hukumar da ke kula da kamfanonin gwamnati ta bayar kan batun sayar da cibiyoyin wutar lantarki na yankin Calabar da Ihobo da Olorun Sango da Omotosho da kuma Kerugu da cewa sayar da kadarorin zai taimaka wajen cike matsalar da gibin kasafin kuɗin gwamnatin tarayyar Najeriya ke fuskanta. Nestora Ashish Sharif shike zama shugaban amintattu na gamayyar kungiyar.
Ana so a sai da kamfanika ne, so da yanzu na farko ba lalle ne kuɗin da aka yi sa a cikin abin ya dawo ba. Za a yi sai da shi ne tunda ake sai da kadarar gwamnatin Najeriya, ba a taba sai da kadarar gwamnatin Najeriya da kuɗin ya kai darajar da na kadarar ba. Wato kwashala ake yi ai magudi a hada kai da masu da hukumomi da su masu siye a cire shugabannin kuɗaɗe da masu yawa makudai su sai da abin a farashin da bai cancanta a sai da shi ba. To abin da shi mataimakin shugaban kasa Yemi Osibanje yake so wa mutanen arewa kenan. Daya kenan. Na biyun su yaya za a yi abin da yake jari na da jarinka da jarinku a kai. Kai kadai ka ware kanka ka za ka dauki jarinka, za ka dauki abin ka sai da shi ba tare da nina wa izinin ba, ba tare da yadda ta ba, ba tare da na ma yadda an yi cinikin da ni, da ni aka yi cinikin ba. Domin akwai zargi da ake yi cewa amma sai da wasu daga cikin guraren kan a fara ma yin wannan magana. Don haka abin da muke so anan shi ne mu mutan arewa ba za mu yadda da wannan ba, saboda zalunci ne.
Kazalika gamayyar kungiyoyin ta ce 'yan Najeriya ba za su mori wadataccen wutar lantarkin da suke maradi idan har ba a sake yin nazari kan wannan batu ba, tare da yin duba da kuma zuba kuɗaɗen da za su wadace yin ayyukan inganta samar da wutar lantarki da hasken rana. Akan haka muka tuntuɓi masani kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, Hassan Sardauna.
Wa'annan sai da harkan wutar lantarkin nan ya jawo kace na ce tun wancan lokutan a baya, domin masanan harkan sun tabbatar da cewar da aka tashi saidawa ma an sayarwa mutane ne sai zamanto kuma su mutanen aka ƙara basu wasu basussuka na wasu kuɗi ko kuma wasu kuɗin agaji na tallafa wa wajen ganin tafiyar da wannan harkan wutan cikin salin alin. Amma duk da haka kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, wanda kina ganin kullun a wuta yadda take yau a dauke anjima a dauke wasu wuraren ma babu wuta, sai ma dan zuwan wannan lokacin ne wutan take dan ingantuwa lokaci.
Mun kuma ci ta bakin ƙwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa da Isa Abdullahi da ke cewa
kin ga wutar lantarki yawanci wajen da ake generation wato samar da wutar lantarkin duka cibiyoyin ya arewacin Najeriya yawanci daga Shororo ne sai Kanji sai Zingero sai yanzu kuma Mumbila da ake kokarin a yi shi. Kin ga wato abu ne wanda ya shafi mutanen arewacin Najeriya kuma arewa yake, kuma tunda aka fara mutanen arewa nan ba su taba cewa su dinnan sai an biya su kuɗin samar da wutar lantarki ko wani kaso wanda ake kira derivative na samar da wutar lantarki a Najeriya ba, domin duk wutar lantarkin da ake samu a Najeriya kusan kaco kam din shi gaba ɗaya daga arewacin Najeriya ake samu, amma arewa bata taba ce sai an bata wani kuɗi ko na raye waɗannan yankuna da suke samar da wutar lantarkin ko sai an biya su wani kaso na derivation 13% ko 50% na wutar lantarki ba, basu taba ba.
A ƙarshe dai kungiyar ta CNG ta bayyana cewa za ta daura alhaki nuna wariya da rashin adalci da ake wa al'umman arewa kan gwamnoni 19 na yankin jihohin arewacin kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman.
Kasuwar Black Market wani sashe ne a cikin kasuwannin shanu da ke jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Na ziyarci babbar kasuwar shanu da ke Ibadan a garin Akinyele waje da birnin Ibadan, inda na leƙa a sashe na Black Market. Kana na tattauna da masu gudanar da wannan kasuwa ta Black Market.
Manda ciyama, inda yasa ake kiran mu nan Black Market, Turanci ake ce mashi Black Market, amma mu a Hausa farar kasuwa muke ce mashi. To wannan yanayi ne na kasuwanci, amma mu a farar kasuwa ce saboda mu abinda ake kira nan wurin ainihi maku-maku alheri waɗanda ba sa jin Hausa da suke ce mashi black market.
Me yasa aka canza mishi suna daga maku-maku alheri zuwa ga black market?
Kasuwa ce cikin kasuwa, mu ƙananan shanu muke saida waɗanda ɗan buki ke amfani da su, wanda lalura buɗe gida ta same shi ko suna ko haihuwa ko wata bukata ta yau da kullum, ba wai muna dogara da mahauta bane masu yanka su saida naira 10 naira 20, a'a masu buki dan biyan bukata dan shi ne muka ware kanmu muka buɗe wannan kasuwa. Amma fa wanda kara yake cikin kala take.
To me yasa ba ku saida manyan shanu?
Saboda gaskiya manyan shanu mahauta ke saye, mayincin mahauta din kuma suna sayan bashi ne, mu kuma ba mu yadda da bashi bi hannu muke saida dan dumma zuwa bukata ku saye da ya buɗe gida ne ko suna bai zuwa saye bashi.
To yawanci shanun da nake gani a wannan wuri ga wasu nan kwakwance, ga wata ma nan an rike yuka a kanta, ga wasu can daga ciwon kaha, ga wasu can rai kukwai mutu kukwai. Shin ku ba ku saida masu lafiya ne?
Muna saida masu lafiya amma in ta daro, amma mafi yawa waɗanda muke saida gaskiya marasa lafiya sun yawa, saboda nan emergency ne, duk wata sanuwa aka kawo a nan kara in dai ba ta da lafiya ko kwance take, to ana danganta ta da wannan kasuwa farar kasuwa. Dan na ga ma a Turanci ake ce mata black market, amma mu a Hausa farar kasuwa muke ce mata maku-maku alheri.
Kamar yanzu wannan sashe na maku-maku alheri ko kuma black market ya kai shekara nawa da kafawa?
Gaskiya a nan dai kasuwar zai mu kai shekara 18 da buɗe wannan kasuwar.
To yanzu ana cewa an ci gaba?
Fiye da hake zato, saboda mun ci gaba fiye da kowa yake zato, alhamdulillah ba wata matsala. Bayan alherin da ake kiran kasuwar nan shi ne ke shiga, ba mu taɓa samun wata matsala ba, sai dai jarabta wadda ba a wuce dan adam mai wuce ya samu jarabta ta yau ko ta gobe, amma dai ci gaba alhamdulillah.
Da yake yawanci shanun kuma marasa lafiya ne, ba ka ganin cewa ana a samu wasu ɗauke wuta, wasu kuma ilan sun samu lalacewar nama ko wani abu?
Gaban ka kaga ga wani can yana shure-shure ana son a yanka shi, ga yana an rike mashi wuka, at least sai an yanka shi, Allah zai kawo mana waɗanda za su sai shi a haka ɗani a yanke, masu bukata ba mahauta ba fa za su sai su zai su yi bukata.
Amma kana ganin kuɗinsa ba su rage ya ko kuma kuɗinsa na dawowa?
To talakan ɗauro ma yadda ka sai shi a rayuwar shi da lahiyar shi, in kai yake yayi haka nan kuɗi, amma tana ɗauro kuma kai hasara, ka san dole duk da hannun da ya kaga riba sai ya kaga faduwa.
To menene matsalolin wannan kasuwa ta black market?
Matsalolin mu gaskiya matsala guda muke fuskanta ita rashin kasuwa, saboda ɗan rigingimon da ake yi, wani bi sai ka ji an ce anguwa kaza ana rigima, anguwa kaza ana rigima, su kwastomomin da ke zuwa su yi ko ga a komi anan, saboda ana rigima can suna ganin kamar ana yi, dan shi ne wani bi kasuwa ta tsaye mana tsaye, amma in ta buɗe gaskiya babu da matsala.
Ni sunana Muhammadu Bello dan nana, a kasuwanci na ina sai da shanu, muna yin walle, in mun sauke su a motsawa wanda suka kwanta mu taho da su, mu kwantar da su saman kwami mu sai suwa.
Ana kiran wannan kasuwa ta ku black market haka ne?
Haka ne, a can da dai ana ce mata black market. To daga baya dai da muka ga surucen mutane ya yawa, sai dai muka canza sunanta muka mai sheta alheri market.
Naga ga shanu nan yawancin su duk kanana ne, me yasa ba ku kawo manyan shanu a cikin wannan kasuwa ta ku ta black market?
To ana kawo manyan kuma ana kawo kanana, yanayin daidai kuɗin mutum in ya zo siye ne, saboda wani ya kaga ya zo yana neman na 30 40 50
dubu kenan,
50 dubu 30 har abinda dai ya samu, har 70 ana samu masu siye
a wannan zamani ne, yanzu a ce saniya 30 40 50 kuɗin sun yi kaɗan.
Gaskiya ne kuɗin sun yi kaɗan, amma yanayin kasuwanci na Ibadan su ba ruwansu da saniya ta yi kaɗan ko kuma ba ta da girma sosai.
Yanzu a yi ne kuna sai da saniya kamar nawa a wannan kasuwa ta black market?
To gaskiya ini dai ka inda Allah ya sa ana ciniki ko 50 muna iya siyarwa insha Allah
da rana
in Allah ya yarda.
Me zaka ce a game da zargin da wasu kai cewa yawanci shanu na yan ɗayan bizi haka su ɗan gangare ka dai gane, amma sai ku yanka ku saki saidawa?
Wannan ƙare-ƙarin mutane ne kawai, saboda doka mai ƙarfi ne a black market, duk wanda ya yanka saniya ta mutu doka ce mai ƙarfi sai an kai shi ga hukuma, ba ma yin wannan mu.
Ko akwai wanda an ka taba kama a game da yanka saniya idan ta gangare akai masa hukunci?
Ina wannan algus ba mu taba, babu wanda aka ta kamawa da wannan.
To da kun kama, wane irin hukunci za ku yi ma wanda ya yi wannan laifi?
To gaskiya duk wanda ya yi irin wannan ana kama shi ana kai shi ga manya, su kuma manya suna kai shi ga hukumomi dan ana kai shi a gidan yari.
Kamar waɗannan shanu na ku kanana haka, ina kuke samun su?
To gaskiya yawancin shanun mu mun fi samun su a Neja, dan yawancin falaken sun fi zuwa daga Neja, dan saboda ana an yawan samun irin maruka hakan ga
kanana.
Kanana gaskiya ne wannan.
Kamar ka dauki shekara nawa kana wannan sana'a?
Gaskiya in Allah ya so ya yi gaskiya dan yi shekara 20 ina wanga kasuwancin.
Ka taba koya ma wannan sana'a?
Insha Allah.
Mutuno ha koya ma?
To gaskiya
gaskiya da suka yi hudu ko biyar.
Suna na suna
insha Allah.
Kana da yaya?
Ah, ina da yara.
Kamar cikin yaranka akwai wanda yake so ya gaje ka ga wannan sana'a ta black market?
Eh, shi kaga gado abu ne daga Allah. Ban sani ba ko da kai wanda Allah zai hukunce da ya gade ni ba. Dan kaga kana iya cewa yaron ka ba zai gaje ka ba kuma yazo ya gade ka.
Eh, to amma ana ka ra'ayi. Kana so ya gaje ka?
Ana ra'ayi in ya gade ni alhamdulillah ba wani matsala bane ga game da wannan kasuwancin. Saboda mu ma magabatan mu sun yi kuma mu ma ga muna a cikin shi.
Sunana Muhammadu Bello Said, amma an fi sani da dan Asabe Dollars.
Kai ma wannan sana'a kake ta black market?
Eh, da muna kiranta black market amma yanzu alheri market muke ce mata.
Me baka sha'awar shiga wannan sana'a ta black market?
Gaskiya akwai rufin asiri a ciki, sannan muna tallafa junan mu fiye da ake zato.
Kamar yaya kenan?
Kamar misali yanzu wannan beda ba dole ne wani ya san wani beda ba, saboda me dan uwanka zai zo da kuɗi kai ka iya saya, kai ka siyo ya bada kuɗi ku je ku samu abin da ku samu ku raba ba tare da wani ya sani ba.
Yanzu idan mutum ya zo shi yana sabo yana son shiga wannan kasuwa ta ku ta black market, me da me ya kamata ya tanada?
To a da muna zaune Karazibe, yanzu mun samu ci gaba, muna da shugabanni da sakatarorinmu da kuma wasu dai elders a wajen. Da ya kasance babu yaron da zai zo ko kuma wani da zai zo ya shigo ba tare da karkashin wani ya kawo shi ba a cikin elders din nan.
To ko akwai wani abu da ya kamata ya tanada kamar kuɗi ko wasu kayan aiki kafin a bar shi shigo wannan kasuwa ta black market?
Eh, to babban abu dai an san yanzu a duniya ko me za a tankara, ana tankaran sa ne da kuɗi ko ba gaskiya ba, amma abin da ake bukata dai mutum ya zama mutum ne na gari shine muka fi bukata mu anan. Ba mu san mu ji wani ya tafi da kayan wani ko wani ya rike kuɗin wani.
Mutum na shigo a koda bai da jari.
Mafi marasa jari ma sun fi yawa a ciki.
To ya za a iya kama sana'a ko kuma ya shiga wata sana'a idan bai da jari?
Eh, to in ya samu mai gida, in mai gidan nan nashi yana da jari, abin da mai gidan nan ya so sai ya zo ya kama su haɗu su sayar, in an sayar ya dan baci shi ma dan abin da.
Idan mutum ya zo yana son ya kawo wani kuma yana son ya tambaya kamar nawa adade ya riko kuɗi domin shi ma ya jari a cikin wannan kasuwa ta black market?
To alhamdulillah, a game da jari yanzu game da irin wannan kasuwanci jari bai da adadi.
Sunana Tahir Kansala a cikin Ibadan, eh, ina cikin kasuwa black market.
To idan wani ya zo ya ce black market, ya kake ji a zuciyarka?
To gaskiya ina jin daɗi, amma mun fice mata yanzu white market saboda farar kasuwanci. Dan duk wanda ya zo ya kasuwanci a wurin nan insha Allah yana samun abin da yake nema.
Yanzu kai kana samun biyan bukata a wannan kasuwa ta black market?
Gaskiya alhamdulillah, da abin da zan ce insha Allah sauransu gaskiya ina samu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai.
Wasanni a takaice.
Koyar da Azarkas Lili Buwaka Yusuf Basiga ya ce dakatar da gasan zakaru na ligan ɗin kafin na mata zai ba shi isasshen damar shirya 'yan wasan sawa wannan takara. Da farko an shirya za a soma gasan ne daga ranar 13 zuwa 30 ga watan Yuli, to amma sai aka dakatar da shi har sai ran 24 zuwa 5 ga watan Agusta. Game da labarin da ake samu ne, hukumar kafa ba ta gama kikimsawa a sha'anin kuɗi da za a baiwa masu shirya gasar ba, hakan ya jawo dakatarwar. A wata ci gaba kuma, kungiyar club Legon Ghana ta baiwa Azarkas Ladies gadamawar wasu kayan masarufi da za su taimaka masu taka rawan gani a gasan kafin ɗin Women's Champion League. kaya da aka baiwa klubin a ranar Talata a Magdan Park sun hada da Milo, sikiri, madaran gwangwani, kwai, shinkafa, man dafuwa da ruwa. Zakar matar ta Ghana da za ta kafa wata bijimta a tarihin ligin zakaru na mata a Wafo Zombi a Côte d'Ivoire. Sabon mako ta kaddamar da wani shirin neman taimakon jama'a na kuɗi a dalilin abin da suka kira ko sifata da tsananin halin rayuwa na kuɗi da wahalan shiryawa a gasar. Rukunin tattalin kilabar na ƙasar Ghana na ci gaba da nuna hanyar bayar da gaddamawa ga gasar zakarun na mata a birnin Accra ranar Talata. Chairman Kudif Yanu ya jaddada goyon bayan ƙungiyar ga ligin mata na Ghana da kuma gasar zakaru na CAF. An azawa ɗan wasan baya na ƙasar Ghana Usuapi a haramci shekara ɗaya, kuma aka ci shi tara a ƙasar Latvia saboda an same shi da hannu cikin kullin magudin wasa. Bai cin haramci, hukumar kwallon Latvia ta nemi gwamnati ta gurfanar da ɗan wasan na Ghana da wasu takwarorinsa guda biyu kamar yadda dokar ƙasar ta bukata. Hukumar kwallon ta Latvia ta ba da sanarwar hukuncin akan ɗan wasan na baya na FC Noah Jurmala bayan wasu ɗan wasan sun fuskanci hukuncin hukumomi. Hukumar ta ba da sanarwar cewa za ta haramta tare da cin ɗan wasan uku daga FC Noah Jurmala tara bayan an same su da laifin haɗa baki ta amfani da ƙololuwar fasaha. Kowane ɗayan su zai biya euro 1,000. Mai koyar da Black Queen ɗin Ghana wasa Messi Kwekutegu ta gayyaci ɗan wasa 38 su soma shirye-shirye gabanin wasannin fidda gwani na shiga gasan ƙasa da ƙasa na mata. Ana sa ran ɗan wasan da aka gayyata za su isa sansani a ranar Alhamis 15 ga watan Yulin shekara 2021. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yau Laraba, mace-mace a cikin tashin hankali da kuma kwasan ganima da ke faruwa a Afirka ta Kudu ya karu zuwa sama da mutane 70 yayin da masu bore suka yi biris da kiran da gwamnati take musu da su kawo ƙarshen tashin hankalin. An fara tashin hankalin ne a makon da ya gabata lokacin da tsohon shugaban ƙasa Jacob Zuma ya fara zaman gidan kaso na watanni 15 bisa laifin rashin bayyana a gaban kotu da ke zama cin mutuncin kotun domin ya amsa tambayoyi akan zargin da ake masa da cin hanci da rashawa. Ƙasar Pakistan ta shirya tsaf domin amsan bakoncin muhimmin taro na shugabannin siyasar Afghanistan a wani matakin gaggauta tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan yayin da sojojin ƙasashen waje a jagorancin Amurka suke barin ƙasar. Wannan matakin diplomasiya da Pakistan ke ɗauka na zuwa ne bayan da ƙungiyar ta'addanci ta Taliban take kwace ikon yankuna cikin gaggawa a gundumomin Afghanistan wanda yaki ya daidaita a cikin watan Mayu a lokacin da sojojin Amurka da na NATO suka fara barin ƙasar a hukumance. Taɓarɓarewar tsaro ya rura a fargaban cewa giɓi da ficewar sojojin zai haifar ka iya jefa ƙasar cikin gagarumin yakin basasa. A ƙarshe, yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta yi watsi da da'awar da ta saba wa doka ta harkokin tekun kudancin China, kana tana tare da kasashen kudancin Asiya da suke fuskantar tilastawan Beijing. Da yake jawabi a wani taro ta bidiyo da ministocin kasashen waje na kungiyar kasashen kudancin nahiyar Asiya ta ASEAN a takaice, Blinken ya kuma ce Amurka tana matukar damuwa akan hali da ake ciki a ƙasar Myanmar. Kana ya yi kira ga ƙungiyar da ta ɗauki matakin kawo ƙarshen tashin hankali a ƙasar kuma su tabbatar da demokaradiyya a ƙasar.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku jiyo abokan aikinmu da wani sabon shirin, misalin ƙarfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe 5 kenan a agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da yake na gabatar da shirin, da Dulla da Surasham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar, nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.